Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi kai tsaye ba labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shirin hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba Shugaban ƴan sandan birnin Charlotte na jihar Carolina, North Carolina ta kudu maso gabashin Amurka ya faɗi je jama'a cewa sannu a hankali za a bayyana hoton bidiyon nan da ƴan sanda suka nada yayin harbe-harben nan da suka yi ajalin wani ba Amurke ba karfata. A halin da ake ciki kuma iyalan marigayi Kate Lamon Scott din sun bayyana hoton bidiyon da matar marigayi Scott Rakiya ta dauka da kamarar wayar salula a daidai faruwar al'amarin da ya kai ga mutuwarsa ranar Talata. Hoton bidiyon salular mai nuna Scott na dauke da bindiga ba lokacin da ƴan sanda ke dosar shi. To amma ana iya jin matarsa na roƙon ƴan sandan kar su harbe shi. Kuma ta yi ta roƙon mijin nata da ya fito daga cikin motar. An yi ta jinta tana jaddada cewa bai ɗauke da bindiga. A yayin da su kuma ƴan sandan suke umurtar Scott da ya aje bindigar. Kwatsam sai aka ji ƙarar harbe-harben bindiga kuma Scott ya zube a kife bisa kan titi. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun bazu bisa kan tituna a Charlotte na rana ta hudu a jere zuwa jiya Juma'a. Don ci gaba da zanga-zangar bayyana fushinsu game da harbin. Shugaban Amurka Barack Obama ya dakile wani yunkuri wani kudirin doka na barin iyalan waɗanda harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001 ritsa da su su kai karar ƙasar Saudiya saboda alakar da ake zargin akwai tsakaninta da waɗanda suka kai harin na shekaru 15 da suka gabata. To sai dai dakilewar da Obama ya yi jiya Juma'a za ta dan jinkirta kudirin ne kawai. Majalisar Tarayya kuma na iya daukar matakin kore matakin shugaban kuma masu lura da al'amura na ganin wannan watsi da matsayin na Obama abu ne mai yiwuwa a yi. Kuma muddin aka yi watsi da matsayin na Obama hakan zai zama karan farko da aka taba yin watsi da hawa kujerar naƙin da ya yi tsawo cikin tsawon wa'adi biyu na gwamnatinsa. A wata wasiƙa da ya rubuta ma Majalisar Dattawa, Shugaba Obama ya ce wannan ƙudurin dokar mai suna dokar hukunta masu tallafa ‘yan ayyukan ta'addanci ba zai kare Amurkawa daga hare-haren ta'addanci ba ko kuma ya inganta irin matakan da muke ɗaukawa kan hare-haren ba. Ya ƙara da cewa wannan matakin na iya lahani ga muradin Amurka matuƙa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mazauna birnin Aleppo da ke ƙarƙashin ikon ‘yan tawaye a Siriya sun ba da rahotannin ƙaruwar hare-haren jiragen sama. Hare-haren da ‘yan rajin saka ido a yankin suka ce sun hallaka mutane aƙalla 30. Gwamnatin Siriya ta yi shelar sake komawa fagen daga a birnin bayan da Amurka da Rasha suka kasa ceto yarjejeniyar tsagaita wuta wadda ta kwantar da kura na kusan tsawon mako guda. Aleppo, wanda shi ne birni na biyu a girma a ƙasar, ya karkasu zuwa ɓangarorin sojojin gwamnati da na dakarun ‘yan tawaye da na masu tsatsauran ra'ayin addini da kuma na mayakan kurdawa tun a shekara ta 2012. Wani mamban kungiyar farar hula ta rajin kare Siriya ya gaya ma kafar labarai ta Associated Press cewa hare-haren da aka kai wannan satin su ne mafiya zafi a wannan yakin. Yayin da hukumomi ke ci gaba da zakulo gawarwaki daga teku waɗanda yawancinsu ma sun ruɓe sosai, adadin waɗanda suka mutu a tuntsirewar jirgin ruwa daura da gabar Masar a wannan satin na ta ƙaruwa. Ya zuwa yanzu an zakulo gawarwaki sama da 145 daga ruwa, a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnatin Masar, kuma da dama daga cikin mamatan mata ne da yara. Akwai akalla jariri guda a cikin mamatan, a cewar kungiyar rajin kula da masu ƙaura ta ƙasa da ƙasa. A gabar bakin tekun da aka baza garuwakin kafin a kai su mucuwari, ‘yan uwan mamatan cikin kaduwa na ta neman gawokin ‘yan uwan nasu je jama’a. Ranar Laraba an ceto mutane sama da 160 ‘yan sa’o’i da tuntsirewar jirgin, wanda tsohon jirgin su ne, wanda ya kife kusa da Rosetta ko kuma Rashid, wanda wani birni ne mai tashar jirgin ruwa, inda kogin Nilu ya gamu da tekun Mediterranean ko Bahar Al-Abyad. Tsohuwar shugabar ma’aikatan ‘yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam’iyyar Democrat Hillary Clinton ta samu kariya daga tuhuma, saboda bayar da haɗin kai da ta yi ga hukumar bincike ta FBI a binciken da take yi game da amfani da akwatin adireshin imel na kanta da Hillary Clinton ta yi a maimakon na gwamnati, yayin da take gudanar da harkokin gwamnati lokacin da take sakatariyar harkokin wajen Amurka. Jason Chavez, chairman ɗin kwamitin majalisar wakilai kan bincike da gyare-gyare, ya faɗi jiya jama'a cewa an ba da kariya ga Cyril Mill daga tuhuma, bayan da ta baiwa hukumar bincike sukunin buɗe kwamfutar Hillary Clinton.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi ne.
أذكر إلهك يوم
To ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda uku. Rahotanmu na farko zai yi magana akan yadda mutane ke amfani da magunguna daban-daban waɗanda ba su dace ba yayin da suke fama da ciwon ido da kuma matsalolin da hakan yake kawowa. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan matsalolin da ke samun yara ƙanana yayin fitowar haƙora da irin matakan da ya kamata a ɗauka domin taimaka musu. Shi kuwa rahotanmu na uku zai yi magana ne akan ƙoƙarin da wata ƙungiya a Bauchi ke yi wajen faɗakarwa domin rage mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa da kuma mace-macen ƙananan yara. Baya ga waɗannan rahotannin, akwai mu da tattaunawa na musamman da Madina Dauda ta yi da Malam Safiyanu Mai Kanamani na ƙungiyar MNCH2, ƙungiyar da ke tallafawa gwamnati wajen ƙoƙarin rage mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa akan irin aikace-aikacen su a faɗin Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Amfani da magunguna iri-iri yayin da ake fama da lalurar ciwon ido ba tare da shawarar masana harkar kiwon lafiya ba kan jawo matsaloli daban-daban ga yawancin mutane. Halima Abdullahi na da rahoto akan wannan matsala.
Da zarar wani ma ya kamu da ciwon idanu sai ya ci gaba da amfani da wancan magani ba tare da umarnin masana kan lafiyar idanu ba, ko kuma siyan magani kai tsaye ba tare da shawarar likitoci ba. Hukumar Muhammad Murtala Jami'i a sashin lura da lafiyar idanu a asibitin Rashid Shakone da ke birnin Dutse zai ce game da hakan.
Gaskiya ne mukan samu wannan matsala sosai. Mafi akasarin mutane suna samun matsala, zaka ga kawai sun tafi kemis inda ake sayar da magani su ce kawai suna ciwon ido. Abinda ma yafi zama common zaka gani cikin gari da ƙauyukanmu gaba ɗaya, akwai wani jinjin mai suna eye drop da ake kawai mutum yana fama da ciwon ido, kowane irin matsala ido ne kawai zaka ga ya samu jinjin mai suna. In ya zo ka gaya mishi ka taɓa zuwa asibiti ne ko ka yi amfani da wani magani, sai ka ji ya gaya ma da na yi amfani da wani magani ana ce masa jinjin mai suna. To gaskiya mukan samu wannan matsalan sosai. Sai wannan matsalar is common sosai a wannan. Sannan na biyu, akwai matsalolin idon da ya kamata a ce mutum ya zo tun da wuri a ɗau mataki. Sakan samu matsala ciwon ido, mutum baya gani, lalurar ido za ka gano ne takan farawa ba ciwo. Ba wani ciwo da za ka ji a ido, sai dai gani yana raguwa kaɗan-kaɗan. So a lokacin ne mutum ya kamata ya zo ya samu ya wa likitan bayani. Don akwai larurar da idan kana gani kaɗan-kaɗan a lokacin yake mata a lokacin ake aikin tun mutum yana gani kaɗan-kaɗan. In har ganin ya tafi, misali kamar wani ciwo da ake cewa glaucoma ko ciwon jijiyar ido. To idan har mutum lokacin da yake gani yaga ganin ya ragu kaɗan-kaɗan a lokacin yake zuwa a yi aiki, insha Allahu za a tsare idan daga mutuwa. Amma mutum idan har sai da ya ci gaba ya cinye idan sosai ka dawo, sai ga ana ce maka gaskiya ba yanda za a yi. Amma akwai wasu matsalolin da za ka ko da ganin ya ragu sosai, in ka zo kamar misalin yana, za ki ga an yi mutum aiki, insha Allahu kuma za ki ga yana farin ciki yana abuwa.
To wanne jan hankali za ka yi ga jama'a bisa yanayin da suke shiga na yi wa kansu maganin ciwon ido da kawunansu ba tare da sun ga likita ba?
To gaskiya ina ba mutane shawara, musamman larura ta ido, kamar za ki ga ɓangare ne na jiki wanda ƙwararru na ɓangaren idon su suke kula da wannan abu. So ya kamata a ce da abin da za ka lokacin da ka fara ganin wata matsala idon ka, kai ƙoƙari ka zo ka ga likita. Idan na ce ma likita kuma kar ka ganin kowane likita zaka je ka gani duk asibiti da yake kusa da kai ka je ka kuma kana zuwa bangaren ido kowane da bangaren shi likitoci kowane wani kashi ya karanta wani hakuri kashin da ya wato amma wani ido ya karanta su kai kokari ka zo ka duba matsalar ka a asibiti kuma bangaren idanu anan insha Allah zaka samu magani wanda zai baka wanda ya dace da ido sannan akan samu mutanen musufufi da yawa zaka ga mutun ya zo ya ce idan shi yana ciwo ko wani abu an rubuta mishi magani ya koma gida ya ji dadi so amma wani jikan sa ko wani dan sa yana fama da ko makwanci yana fama da wannan lalurar sai ka ji shi ai na je asibitin gari kasa an bani magani ya yake ka gwada wannan so ba zai zo a wannan lokacin ba har sai ya gwada wannan din ya ga tukunin shi ma bai yi ba sai kokarin kuma zuwa asibiti wanda gaskiya haka bai dace ba kowanne akwai lalurar kowace da irin tasa wanda ta kama to kana zuwa ka sami likita ganka ya rubuta maka magani kuma wani abu da nake so dan karfa gwiwa akai shine magani idan aka baka ka tafi da shi sai ka ga wani ya je ya aje sai ce ai wani kana cin ido bari in baka shi duk magani da aka bude wato maganin idanu in dai har an riga an bude shi to in yi wata guda a bude kawai ya gama ka jefar da wannan magani duk maganin da ya kwana 30 a bude ana aiki da shi ko ba a yi in dai an bude shi ya fara to gaskiya wannan magani ya kamata a ajiye shi ko da kana amfani da shi ka sake neman wani kai amfani da shi
Muhammad Murtala kenan Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
sakamakon fitowar hakora ga kananan yara kan kawo musu damuwa da kuma hana su shan nono da kuma yawan zawayi wanda kan galabaitar da yara kanana shin ko wasu matakai ya kamata dauka domin tallafawa musu yayin da suke fama da wannan lalura na fitar hakori Shu'aib Mumani daga jamhuriyar Niger na da karshen rahoton
Dr. Faruk Mazo kwar likita a asibitin Sabon Gari da bayani irin alamomin da caji ke kawo ga kananan yara
wasu suna gudanawa zawo wanda ake ce mataga wasu suna yin zahin jiki kwarai wasu suna yin amai to shi dai ko ita dai dirshin lahiya in ya kasance wajen yaro take tana da matsala musamman ma dirshin lahiya 2 zuwa 3 ko alama 2 zuwa 3 wanda bai kamata ba a yi wasa da su wajen yaro yaro na daya yana gudanawa kinan ruwan jikin shi dandanan suna isa kare yana isa shiga tamawa in yana amai dandanan ruwan jikin suna isa kare sai ya galabai ta kwarai sai ya shiga cikin tamawa na uku in yana zahin shi kwarai yana iya taba mai jiki har zuwa kwakwalwa zawon duk hakori da ake cewa wasu yara suna yin shi wasu ba su yin shi kuma ya kasance like ga yanayin jikin mutum yana da matsalar shi wanda rage ruwan jikin yaro yake kinan akwai lokacin da hakorin za su fitowa akwai wasu sanadarai sabon abu ne a cikin mutum hakori inda ko ga babba lokacin da hakori wancan na ƙarshe ke fitowa kana jin wasu abubuwa cikin jikinka to akwai wasu sanadarai cikin an sauya to wannan sanadaran suna isa yaro mutuwa jiki suna isa ya zawo suna isa ya amai to da in wannan duka suka shigo kamar yana galabaita wasu rashin lafiya suna isu biyo baya
mata kowane lokaci kan shiga matukar damuwa sabila ayan su dake shiga cikin wannan hali ga wata mata na SKA a asibiti
kun ga yaro mai caji
kina ba shi ruwa idan yayi zawo
ina ba shi ruwa
dan kin san likitoci sun ce ruwan jiki na kariya akwai matsala
gaskiya ina ba shi ruwa ko tsakadare na hulka ina ba shi ruwa tunda zawo ne abu mai dandanan ya shanye ruwan jiki ga yaro
yanzu kin wani irin mataki ne kika dauka
ni matakin dauka indai naga yana zawa mutumna indai na baya magani naga bai yi ba haka kamar gayi ne yayi kusu uku kusu hudu sai an kawo shi likita in suka rubutu maganin da suka rubutu shi in yi aiki da shi in zo in bayar
to wai ina matakan dauka ga yaro mai fama da matsalolin fitar hakora shi yasa da Dr. Faruk Mazo ya bada amsa ga gidan rediyon mu na Amurka
inan abu ne wanda bai kamata ba a yi wasa da shi abu ne wanda aka sani tun da dadewa kuma wanda ke da kwan maganin nukan shi da yawa in zawo ne akwai abin da ake ba da tak sai yaro zawo ya doke mashi in amai ne yake akwai yanda ake mashi likita in ma zahin jiki yake akwai yanda ake mashi likita kenan lokaci ne wa'anda yara ke wahala ka aidi ba a zawon tugani yana wucewa yaro na ta wahala yana ta wahala har ya kai inda zai galabaita kuma za ya jimuwa kwarai kenan da an yi shi wannan ka aidi ba an saba da shi a zabara ta gidan likita dan a kawo sauki
Shu'aib Mumani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
gaida Shu'aib Mumani daga Maradin jamhuriyar Niger Wata kungiya a jihar Bauchi ta yunkuru domin tallafawa wajen rage mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa da kuma mace-macen ƙananan yara, inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbu.
Kungiyar CHR kungiya ce da take fafutukan ganin an magance kiwon lafiya a ƙasa. Manaja a kungiyar CHR din Ibrahim Ladan Winti yayi kira ga gwamnati da ta taimaka ta saka tallafin kasafin kuɗin da za a magance mace-macen mata da ƙananan yara.
To mu dai muna da abinda ake kira a wuraren aiki ko kafafan inda ya kamata mu yi aiki, muna da mandate. Mandate din mu nan yanzu babban sa ya ta'allaka ne wajen ganin cewa mun kai wato mun yi amfani da su kungiyoyi masu zaman kansu da ƴan jaridu da kuma wasu ma'aikata na gwamnati wanda ya shafi harkar lafiya, kuma kason nan kar ya kasa kaso 15 da shi mai girma gwamnati ya alƙawari cewa kudin da kasafin kudi na jihar Bauchi kashi 15 zai tafi kan harkar lafiya ne. To muna bin sawu, muna roƙon alfarma tare da waɗannan kungiyoyin don mu ga cewa wannan kudin da kasafin an bayar ya kuma tafi zuwa ga tallafa ma harkar lafiya. Sannan na biyu, in ka tuna akwai wani abu da ake kira basket fund, wani kwando da aka saka wadda gwamnatin jiha ta kawo na ta gudumawa, sannan da Bill Gates da Dangote da kuma USAID suka hadu suka saka wannan kudin. Gwamnatin jiha ta yi alƙawarin za ta bayar da nata kason, to ta sake kashi 75, shaura kashi 25. Shi yasa muka hadu da waɗannan kungiyoyin domin mu ga mun je mun kama kafa mu roke su domin a ƙara sake shauran kashi 25 din. In an sake, su wayancan sun riga sun sake nasu. Wannan kudin zai taimaka wajen ganin cewa abin da ya shafi cututtuka na yara ƙanana an yi maganin sa ta hanyar rigakafi. So akwai ayyuka da amma da muka ga cewa za mu shigo da shi domin mu tafi mu roƙa. Bayan wannan muna kallon har yanzu akwai wani abu da ake kira RI court wadda a jihar Bauchi bamu da shi, to amma ya kamata mu fara. Ba jihar Bauchi ne bata da shi ba, ƙasar ma yawanci yanzu ake ta kokarin a ga an samar da wannan court din, saboda ya zamanto ba wai kuɗi ne kawai in an samu tallafi daga wajen jama'a za a yi aikin rigakafi ba, ya zama duk wanda zai kawo akwai asusu ko wani ma'ajiya da kuma mutum guda jami'i wanda yake shi zai dinga kula da aikin, you know, ya zama an samar da shi a jihar Bauchi da ƙasa ma baki daya. To komai da inda ake farawa, mun faro da jihohi guda 5 inda ita CHR take yi. Akwai Bauchi, akwai Kano, akwai Kaduna, akwai ita Abuja kanta, akwai kuma Niger. Waɗannan jihohin muna ta kokarin mu ga cewa suna da wannan RI code din wanda za a fara implementing daga baya, kuma shauran ƙasa za ta dauka baki daya akai don tafiyar da allurar rigakafi. So akwai tsare-tsare da za mu yi da shauran kungiyoyi masu zaman kansu da kuma ƴan jaridu tare kuma da ma'aikatan sashen lafiya don ganin mun inganta.
Ibrahim Ladan Winti, manaja a kungiyar CHR kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku tattaunawa na musamman da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da Malam Safiyanu Mai Kalmani na kungiyar MNCH2, kungiyar da ke tallafawa gwamnati wajen kokarin rage mace-macen mata masu ciki da jego da kuma mace-macen ƙananan yara, akan irin aikace-aikacen da suke yi da kuma jihohin da suke irin waɗannan aikace-aikacen domin tallafawa gwamnati domin kawar da wannan matsaloli.
Bayan la'akari da abin da muka samu a ƙasa, mun samu gwamnatocin nan suna bakin ƙoƙarinsu, amma ƙoƙarin yana cin tura saboda waɗansu rauni a kan yanda ake tafiyar da tsarurrukan. Saboda haka sai muka yi niyya, muka ɗauki aniya mu tabbatar da cewa mun ba su gudunmuwa ta hanyar zaburar da su ta yanda za a yi tsari a ƴan ƙananan kuɗaɗe ko kuma dubaru ko mutanen da ke akwai, ya zama na cewa an tsara su yanda za su cimma guri, watko yanda ba a batar da komi ba. Saboda haka sai muka tunkari gwamnati da waɗansu dubare-dubare na farko dai muka san shin ina suke. Bayan mun tabbatar da inda suke, sai muka ga cewa to ina ya kamata su zama. Muka yadda da su cewa ga yanda ya kamata su zama, sai muka dauki fannonin kala-kala. Daya daga cikin fannonin da muka dauka shine mu diba mu gane shin me yasa za a yi ta kashe kuɗi da yawa, sannan kuma mutane za su yi ta tsogomi cewa da akwai matsaloli, kuma zahirin ma da akwai matsalolin. Sai muka ce to abin da ya kamata na farko a yi shine su gwamnatoci a kyautata tsaruka ta hanyar yanda suke tsarin su na yanda ake samun kuɗi da yanda ake kashe su wajen tallafa mal lafiya. Na biyu muka ga cewa so da yawa sai wannan ya zo ya wannan tsarin sa, wani ya tsarin sa daban, wani wanda zai ba ta taimako kuma ya zo ya wata dubarun su. Sai muka ga cewa ai da buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfe ya zama na cewa mun yi abin da muke cewa integrated approach, wato kawo abubuwa ɗaya in na ta in kamar yanzu wancan za a yi Kaduna zai cewa zai kasuwanci, wancan za a yi nemo ilimi, muna iya shiga mota ɗaya. In aka shiga mota ɗaya ba a shiga mota uku ko huɗu ba, to saboda haka sai muka yi wannan. Na biyu bayan mun yi wannan sai muka ga cewa da buƙatar a zaburar da mutanen da ke cikin ungunni da ƙauyuka a kan cewa ga inda za su samu kyakkyawan tsari na tafiyar da kiwon lafiya. Da muka zaburar da su sai kuma muka tai can wurin masu kiwon lafiya da masu ba da wato malaman asibiti, su ma muka ƙara ƙarfin dubarunsu na ba da kiwon lafiya. Muka taimaka har da in muka ga cewa da gine-ginensu waɗanda ba su suna da buƙatar gyara aka gyara waɗansu daga cikinsu, da yawa daga cikinsu ma kai. Sannan kuma in magani muka ɗan ba da yanda za a, tunda in mutum ya zo asibiti ba magani to ba magana.
Malam Safiyanu mai Kano Mani kenan na ƙungiyar MMCH2, ƙungiyar da ke tallafawa gwamnati wajen ƙoƙarin rage mace-macen mata masu ciki da jego da kuma mace-macen ƙananan yara a faɗin Najeriya, akan irin aikace-aikacen da suke yi da kuma irin yadda suke tallafawa domin kawar da wannan matsaloli a faɗin Najeriya. Tattaunawar nasu dai ya kasance ne tare da wakilinmu na Abuja, Madina Dauda. Idan Allah ya kai mu shiri na gaba, za ku ji mu da ci gaban tattaunawar nasu ta yadda suke ƙoƙarin tallafawa gwamnatin wajen kawar da wannan matsala. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, shugaban 'yan sandan birnin Charlotte na jihar North Carolina ta Kudu maso gabashin Amurka ya faɗi jiya Juma'a cewa sannu a hankali za a bayyana hoton bidiyon da 'yan sanda, wato 'yan sanda suka naɗa yayin harbe-harben nan da suka yi ajalin wani ba a murke ba ƙarfata. Tsohuwar shugabar ma'aikatan 'yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta samu kariya daga tuhuma saboda bayar da haɗin kai da ta yi ga hukumar bincike ta FBI a binciken da take yi game da amfani da akwatin adireshin email na kanta da Hillary Clinton ta yi a maimakon na gwamnati yayin da take gudanar da harkokin gwamnati lokacin da take sakatare harkokin wajen Amurka.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.